ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اجتهد نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا ذات فتاة ألا مدو في السلكي مكوى مكوى مي ودى يساكي وفام دام حلوكي وانا وجه رسالة البركة ومن شيء غير تفسير الآيين القرآن من جرمى أولنا الرانا تقوم الشاهدين وتى رمضان وتى من الفرمى شكرا تدريد تدريد إلى فإن أكتوباري كجرى من زمن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تجمسك دوى مدينة سيرا رامن شمع الله ستارة تقوطة أكريشي تهيالان صدى صحابي تمميني ودن تستبي تبت كسا حريزوا رانا تاشق القيامة الله تبارك وتعالى يصام كسن كيرا بسيس بإذن الله تعالى زام ذكر ولك إن مكرس آية عزية حق إلهي في سورة يونس فدم الله تبارك وتعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض
أعوذ بالله من الشيطان ولو أن كل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا Amen.
Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. Cikin wannan aya Allah yana ba mu labarin fatan mutanen da suka yi zalunci. Zalunci mafi girma kamar yadda muka sha nana tawa babu kaman ka ɗauki ibada. Ka yi wa wannan Allah. Ko kuma a yayin da kake ikirarin kana wa Allah ibada ta hada da wani koma bayan Allah. Inna shirka la zulmun azim. Kafirci, shirka, wayannan su ne zalunci da suka fi kowane irin nau'i na zalunci girma. Ranar zafin alkiyama kafiri zai yi fatan da ya mallaki abin da ke kan kasa gabaki ɗaya. A ce duniyan nan gabaki ɗaya da abubuwan da ke duniyan mallakar sa ne shi kadai. Walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. Da yana da shirin ya bayar da wannan abun mallakan nasa na duniya gaba ɗaya, abin da ke kan kasa gaba ɗaya naki ne na dukiya. Yana da shirin a wannan ranan ya bayar a matsayin fansa domin ya fanshi kansa daga azaban Allah. Kowane rai wanda ya haɗu da Allah a ranar haɗuwarsa da Allah sai ya cancanci a siffance shi da azzalimi. To Allah yake li kulli nafsin zalamat. Duk ran da ya yi zalunci ranar zafin alkiyama fatansa da a ce ya mallaki abin da ke kan kasa gaba ɗaya. Da yau da ya bayar domin ya fanshi kansa daga azaban wuta. Law istada min azabillahi bimil al-ardi zahaban. Kai da a ce kasan nan gaba daya wala gulayri zalla kuma mallakarsa ne zai gwammace ya bayar da wannan domin ya fanshi kansa daga azaban jahannama. Amma kuma wannan fata ce wacce ba ta da amfani. Wa asartu nadamata lamma ra'u al-azab. Kuma sai suka zanto suna yin nadama a sirrance. Suna ɓoye, ai akhfau nadama. Suna ɓoye nadamarsu. Lamma ra'u al-azab. A lokacin da suka ga azaba. Akwai waɗanda sai sun je lahira za su gane gaskiya. Duk bayyanuwan gaskiya shi ba zai gane ba sai ya tafi lahira. A lokacin da suka ga azaba sai suka fara yin nadama. A sirrance wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamu. Kuma aka yi hukunci tsakaninsu da adalci kuma ba za a zalimce su ba. Allah tabaraka wa ta'ala zai masa zakayya ne da abin da suka aikata a duniya, abin da suka tantanta. Domin a wannan ranar rana ce wacce ba zalunci a cikin rana, bar adalci za a yi. Domin kowa za a kwatan mai haƙƙinsa, kuma kowa za a mai sakayya da abin da ya dace da shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ala inna lillah.
Ala inna
إن لله ما في السماوات والأرض للي من لك ألاني أبن دكيت كن سماي تكسا نألاني يتصرف بيها فيها بما يشاء ينا قدان الدوار إن أبو من لك سا تأبن ديقداما كما بابو ميتم بيسا كن سماي تكسا duk mulkin Allah ne ala ku saurara inna wa'dallahi haqqun lallai alkawarin Allah gaskiya ne idan Allah tabaraka wa ta'ala ya alkawari baya sabawa yadda Allah ya faɗa hinna shi yasa wa'annan abubuwa da ake sanar da mu cikin alqur'ani domin kar mu zanto muna da hujja akan Allah ranar tashin alqiyama Allah tabaraka wa ta'ala bai koye mana ba ya halicci aljanna ya halicci wuta bai koye mana ba irin yadda azabar wuta ta zato abin tsanani irin yadda waɗanda za su shiga wuta Allah ya sa babu mu cikin su yadda za su dinga cizon yatsa duk wa'annan an maka bayani bayan an maka bayani wa'annan abubuwan gabaki da an tsoratar da kai ce wutan nan fa ba abin wasa bane sannan aka baka zabi ala inna wa'dallahi haqqo lallai alkawarin Allah gaskiya ne walakin aktharuhum la ya'lamu amma kuma mafi yawa daga cikin su ba su sani ba Allah tabaraka wa ta'ala yake huwa yuhyi wa yumiit Allah tabaraka wa ta'ala shike rayarwa shike matarwa idan ka ga ka rayu Allah ne ya rayar da kai idan mutum ya mutu to Allah tabaraka wa ta'ala ne ya kawo karshen rayuwarsa babu mai iya kashe wani sai da izinin Allah eh wanda zai iya zama sababi na mutuwar wani amma babu wanda ran wani ke hannunsa تعددت الأسباب والموضوع واحد سببها دبان دباني أما مطوع تيجي كوا زيكاً لنا أما سببها ذاكر يهي يوا واني زي يوا سنتيجر واني أكد أجرسا أما لوك تنصني يبي يهي وجعلنا لكل شيء سببين من سنيا وقوة أبو mun sanya mai sababin da yasa yake afuwa dan haka Allah ke rayarwa Allah ke matarwa shi yasa idan mutum ya rasu mu a wajen mu ikirjai muke yayi ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma a wajen wa'anta sun kashe shi suwaye suka kashe shi mamayu imma kaza imma kaza imma kaza duk wannan abubuwan akwai maita akwai sihiri kuma suna da tasiri amma kuma ba su da tasiri sai da dacewa da izinin Allah da abin da Allah ya kaddara zai iya yiwuwa wani yaje ya hada wayansu abubuwansa sanariyar wannan hade-haden wani wanda aka yi haɗin dominsa ya kama yin ciwon kai yanzu nan domin abin da ya sa aka yi hade-haden ana son ya yi ta yin ciwon kai misali ka ga wannan ciwon kan dama tun fil azal an rubuta an kaddara zai yi wannan ciwon kan a daidai wannan lokacin na tsawon lokaci kaza amma waɗannan mutanen Allah yana son ya azabtar da su sai ya sanya su sababin wannan ciwon kan shi yasa idan suka je suka yi wannan irin wannan hada-hadar a kan wannan mutumin dai koko akan wani mutum daban wanda shi kuma Allah bai kaddari zai yi wannan ciwon kan ba idan suka yi daga nan har shekara 50 masu zuwa ko ciwon kai ba zai ba kuma da masu mu'amala da jinnu duka tambayi duk lokacin da suka yi yake yin tasiri ba duk lokacin da suka yi bane yake yin tasiri ba zai tasiri ne kawai a lokacin da Allah ya ga daman yin amfani da su a matsayin sababin sharri wanda za su hasatu kuma sanadiyar da shi ta mawallafin sullamul usul yake cewa والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير سحري جزياني كما هنا لتأثيري أما كما تأثير إنسا لأبن دا ألا بكدرا ويكدرا لأنك إذا مثل غيري ألا لي إذا مثل رأيوة سيكاري ألا لي duk lokacin da ka danganta mutuwar wani zuwa ga wani wanda ba Allah ba to kana bude wa kanka wani katon goban fitina domin aikin da Allah kadai ke yin sa kana dangana wa wani to shi yasa irin wajajen da environment da ire-iren wayannan abidu masu datti dinnan suka yi yawa za ka ga suna cikin rayuwa cikin kafa-kafa ba su da sukuni kuma ire-iren wayannan abidu su ne za ka ga ana kokarin rayar da su da kuma tallata su cikin fina-finai da sunan raya al'adun gargajiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ni'imta mu da musulunci ya arzuta mu da aqida sahihiya amma wai da sunan raya al'adu za a dawo da shirka cikin musulma za a dawo da shirka cikin musulma wai nan bin abin da ake sakawa a gidaje a nuna wai sai a nuna boka a nuna an ji an yi tuba a nuna boka ya kashe wani daga an kawo wani cikin kwarya an kira sunan wani mutum cikin kwarya da ruwa mutumin an tsorotonsa ya bayyana a wajen aka ce a kashe shi a wajen aka kashe shi alhali yana zaune a ofis ɗin shi ne mutum gashi nan a nan cikin kwaryan aka kasa mai wuta amma a ofis ɗin shi ya faɗi ya mutu sai mun baya sai mun gama karantar da yara wannan karatu a gidaje ta hanyar talabijin da filafinai sai mu kai shi islamiyya sai mu ce akar makalla koya mai aqida sai akar makalla sai zai karanta cewa huwa yuhyi wa yumitu Allah shi kadai ke kashewa shi ke rayawa shi ke madarwa yaron yana nan ya kai ustazin nan makareci ne bayan iya a gida na gani wani mutum ya kashe ga shi na an nuna mai practical da na'ura masu depicted ɗin abubuwa da kyau kamar yadda ka san da gaskiya ka yi a ruwan shi kuma malamin islamiyya bai da kitike domin shi musulmi ana son ya yi imani da abin da ake cewa bai biya ba na mantawa a lokacin da muka yi postgraduate diploma a education to yana daga ciki za a zo a yi babaitin ɗinka a ranakun da kake practicalizing ɗin abin da ka karanto na education ɗin wata ba musulma ba ita ce za ka zo ta yi su babaitin ɗina a ajin da nake karantowa ni kuma malamin Islamic studies ta zo daidai lokacin da nake karantar da topic ɗin al-mala'ika mala'iku su kuma a can za su ce maka lallai duk wani abin da kake karantarwa a matsayin ka na tita dole ka kirkiro wa wannan abin wani abin da ake cewa teaching age domin ka kusantowa ɗalibanka da information da kake son ka ba su domin su gane da kyau sa'an ka haɗa musu da wani abin da zai sa ba za su menene ba ba za ka manta ba ita zuwa examination cikin plan din da ta kalli abubuwan da na karantar din ta zauna aji throughout the period din miji a bayan ta zauna ta yi abubuwan da ba ta taɓa ji ba a rayuwar da gane game da malayu malaiku su yi kama da mata ko su yi kama da tsuntsaye ko su yi kama da kaza su yi kama da kaza waye taba gani da zai zai zana kwatankwacin su ba wanda ya taba gani don haka ko ba mu addinin mu bai yarda mu yi zane mu ce kaga ga Allah ba ko ba ga annabi ba ko kuwa ga malaiku ba mu ba mu ai da yake kana da wayewa ta iya fahimtar cewa aqidar mu ne ba mu ba zai fahimta ta cikin wannan tafsir sai an yi menene ba sai an yi haka ba haka lokacin da ka zo ka nuna wa yaron ka waɗannan abubuwan da yara suke kallo a yau daga kai shi islamiyya aka karanta da shi theory aka ce Allah kadai yake da wannan karfin in dai ba yaron da Allah ya dakatar da shi da imani ba yaron din zai girma yana da kwamfanto a zuciyarsa domin an ce Allah kaɗai ke rayarwa Allah kaɗai ke kashewa amma kuma shi ya ga instances da yawa da aka kashe sa an kashe mutum ta hanyar sihiri an kashe mutum ta hanyar abubuwa da dama wanda shi ya gani yuhyi wa yumit wa ilayhi turja'un Allah da ke rayarwa din nan kuma yake matarwa a gare shi za mu koma Allah yana da kudura akan ya idan ya dauki rayukanku ya dawo da ku al-alimu bima tafarraqa min al-ajdan wa tamazzaqa fi sa'iri aqtar al-ard wal-bihar wal-qifar ya san wannan wayanda suka rasu shekara 1000 da suka wuce sai ke yiwuwa ma wannan wajen da muke zaune an taɓa binnewarsu a wajen ne an kwashi kasan wajen nan an kai wani anguwa daban an je an yi gini da shi kuma an yi ruwan sama ya kwashi kasar waɗannan mutanen da suka rufe suka zama kasa ruwan sama da aka yi ruwan sama mai yawa ya kwashi kasan da ya yi ta ko kuwa ya yi talatin alimar kukatir ya ce duk inda wani abu na jikin kowane ɗan adam ya tafi a kan kasa ko a cikin iska ko a cikin ruwa hatta mutumin da dabba dabbobi ne suka ci cinye gawa ko kuwa tsuntsaye ne suka cinye gawa duk waɗannan abubuwan bai hana Allah maido da mu Allah tabaraka wa ta'ala yana sanar da duk inda waɗannan abubuwan suke kuma zai maido da kowa domin haka wa ilayhi turja'un zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala makomar Allah tabaraka wa ta'ala yake ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idha يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم Allah tabaraka wa ta'ala ya kira zuwa ga mutane gabaki daya. Ya ku mutane, lallai wa'azi ya zo a gare ku daga wajen Ubangiji. Wannan gori Allah ya ce wa bayansa akan saukar da Al-Qur'ani mai girma da yayi a gare su ta hannun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wa'azin nan da ya zo a gare ku shine Al-Qur'ani. Yana muku gargadi daga duk wani abin da ake cewa albasha, kafirci, shirka da sabon Allah. Wa shifa'un lima fi sudur, kuma Al-Qur'ani waraka ne ga duk wani cuta da take cikin zuciya. Akwai cututtuka na zuciya waɗanda idan Allah ya jarabce mutum da su, allura ko kuwa kwaya da likita zai bayar ba zai menene ba, ba zai warkar da su ba. Kamar shubha, mutumin da yake da shubha da shakka, yana da shubha a kan Allah, yana da shubha a kan Al-Qur'ani, yana da shubha a kan manzannin Allah. In kake akwai Allah zai kawo maka shubhohi, zai kawo maka shubhohi, to in akwai Allah me yasa kaza, in akwai Allah to me yasa kaza, in akwai Allah me yasa kaza. To Allah tabaraka wa ta'ala yake Qur'anin nan waraka ne daga duk wani nau'i na shubha. Da kuma kawar da duk wani abin da ke cikin zuciya na datti da najasa. Qur'ani yana menene? Yana kawar da wayannan gabaki daya. Wa hudan wa rahma, kuma Qur'ani shiriya ne kuma rahama ne amma gawa da mu'minai. Wa rahmatul lil mu'minin, rahma daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ga mu'minai. Me yasa ya zanto rahma ga mu'minai? Domin su ne suka yi, suka gaskata Qur'ani, kuma suka zanto mutane waɗanda ba su da shakku a kan cewa Qur'ani maganan Allah ne. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin suratul Isra, yace wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin, kuma muna saukarwa daga cikin Al-Qur'ani abin da yake waraka da kuma rahma ga mu'minai. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara, amma su kuma azzalimai duk lokacin da suka saurari Al-Qur'ani yana kara musu hasara ne. Su kuma mu'minai duk lokacin da suka saurari Al-Qur'ani yana zama musu waraka da kuma rahma. Shi yasa duk lokacin da mutum ya samu kansa cikin damuwa da kunci, ya nufi Al-Qur'ani, ka ɗauki Al-Qur'ani ka zauna ka natsu ka karanta safa ɗaya biyu uku, za ka ga cewa halin da kake ciki ya canza. Qur'ani yana da tasiri hatta akan wanda bai san ma'anan abin da yake karantawa ba, ko da baka san fassarar abin da kake karantawa ba, amma kana karanta Qur'ani, to yana da tasiri akan ka. Kana samun albarka a cikin rayuwarka. Shi yasa maluma suka ce ya kamata a ce kullum musulmi yana da abin da ake cewa al-wird, wani abu da ya yanko wa kansa na Qur'ani. Suka ce da yardan Allah daga yau zan dinga karanta safha ɗaya cikin Qur'ani, ma'ana fuska ɗaya cikin Qur'ani. karka kwaso da yawa karka ce kisiri daya kisiri daya safa nawa kenan safa goma ko ce kisiri daya sai ka fara kai yau kai gobe kai jibi bayan kwana uku aka rine ka aka rasa wadaran sai a zo ana labari sai ka ce kai akwai lokacin da fa nace zan dinga karanta kowane hizibi kusan shekara goma da suka wuce saboda haka za ka dinga karanta hizibi daya amma ka yi doku ka daina to abin da yafi alkhairi shine ka ce kai za ka kunyata shaitan sai ka ce zan dinga karanta rabin safa ka ga rabin safa nan ka zanto kana karanta rabin safahan nan kai shekara goma kana karantawa ya suka dinga karanta hizibi daya na bayan sati daya ka daina shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ahabbul a'mali ila Allah atwamuha wa iqal aiki mafi soyuwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi dawwama rabin safa amma kai shekara biyar ba ka daina ba wani malamin Sheikh Hussein Ashish Makaru malamin Qur'ani Balarabar Syria yake shi yayi shekaru masu yawa kullum sai ya karanta hizibi biyu a cikin Qur'ani kuma babban malami ne wanda mutane suke zuwa ziyartarsa daga wajaje da dama yake ko baki na yi zan ce Allah ku bani minti biyu sannan shiga ɗaki sun ci gaba sauran na rayuwa an zarta masu nasu biyu da yau mutum na karanta safa bi san dawo sai mu ci gaba yake haka tuli na sanya wa kaina sai na yi wani idan to kana da wirt alqur'ani na qur'ani da kake kace rabbi safha rabbi safha ka ga rabbi safha nan duk ran da kake wani abu yana son ya hana kai sai ka ce wa kanka haba haba wa ne rabbi safha bayan akwai mutanen da suke sauke qur'ani kullun wallahi akwai masu sauke qur'ani kullun in ya fara sun ce to wani alfijir to kafin isha ya sauke kaje idan kai ko kan karabin safa ko ko safa daya kaje zan dinga yi kullum wannan da suke da tajruba suke ce wallahi tallahi thumma billahi sai ka lura da cewa Allah ya sanya albarka cikin rayuwarka fiye da nada da ba ka da wirdin da kake na Qur'ani na kullum dukkan su da suke da tajruba za ka ga suna rantsuwa da Allah cewa yau din nan da safe da za ka ɗauki Qur'ani ka karanta safaha ɗaya cewa Allah zai albarkaci rayuwarka fiye da na jiya da ba karanta safaha ɗaya ba sa'annan Qur'ani akwai waraka cikin Al-Qur'ani ana karanta Qur'ani domin neman shifa ana karanta Qur'ani domin neman shifa akwai Dr. Ahmad da yake a zaune Katsina kaman kwanaki uku da suka wuce ina kallon wani shiri da ake yi a Africa TV 3 wala Allah wayanzu sun taba gani na fito a wannan shirin ana ce mai bakon ajin za ka ga yara ne a aji haka bako zai shigo za su mai tambayoyi daga cikin abubuwan da yake faɗi shi ne cewa wani mutum wani pastor yaransa biyar sun samu matsala na masu wato cin shi pastor ne sun yi iya wasu sun kai coci sun kai asibiti sun je sun je yace to akwai wani makwabcin wannan pastor din a Kano makwabcin sa ne yawa Dr. Ahmad magana cewa ga wannan makwabcin nawa pastor ne ga matsalar da yake fama da shi yaransa dukkan su guda biyar suna da matsalolin yace nazo na musu ruqya Allah tabaraka wa ta'ala ya tafi ka samu waraka ta hanyar karanta musu menene alqur'ani yace sanadiyar haka wannan mutumin pastor ne da shi da matarsa da hudu daga cikin yaran nan gabaki ɗaya suka musu ma abin da yafi yawa cikin abubuwan da mutane suke yi a yau shine abubuwan da ma anzalallahu biha min sulta da Qur'ani mutum sihirin da yake yi san safa amma domin ya lullube sihirin da wani abu mai kama da addini mutane su yaudaru sai dinga sanya Qur'ani ce wai su lokutan kuma a sharuɗa ne da aljinnu suke ba su kai kaza da Qur'ani kai da Qur'ani kaza kai kaza kai kaza kai kaza dan haka Qur'ani ko ina ka kama cikin Qur'ani maganan Allah ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana iya warkar da kai da kowane bangare na Al-Qur'ani da ka karanta ko da tabbaci yana ka karanta ba Qur'ani bane Qur'ani to albarkar da ke cikin Al-Qur'ani ya shafi ayoyin Al-Qur'ani gabaki daya sai dai akwai wa'ansu hadisai da suka zo suka nuna falalar wa'ansu ayoyi falalar wa'ansu surori kamar suratul Baqara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace shaytanu ba su shigowa gidan da ake karanta ne suratul Baqara ba su ma kusantan gidan balle ka fara tunanin za su yi ne za su shigo gidan balle ka fara tunanin za su cutar da wani a cikin gidan to gidajen musulmai nawa ne ake karanta suratul Baqara hadisai da suka zo suka nuna falalan suratul Fatiha ummul kitab hadisai da suka nuna falalan ayatul kursi hadisai da suka nuna falalan suratul ikhlas cewa idan ka karanta suratul ikhlas so uku in ka karanta suratul ikhlas so uku yana daidai da ka karanta qur'ani gaba daya kuma wannan dan tsayi wanda nayi na karanta kullu Allahu subhanahu wa ta'ala wannan dan pause din da nayi din da na karanta kullu Allahu subhanahu wa ta'ala kai ma karki wannan ni wannan na daga cikin irin siyasar da nake wa kaina ka ga yanzu mun ji falalan karanta kullu Allahu subhanahu wa ta'ala kullu Allahu subhanahu wa ta'ala ba zai dauke ka minti biyu ba bai zai dauke ka in ka karanta da sauri ba mai bai zai dauke ka minti daya ba amma mutum sai shekara goma masu zuwa da karanta ba amma ya ji falalan anan kuma ya yi kafara domin rauni da muke da shi da kuma mantuwa to ni duk lokacin na karanta hadisai masu irin wannan falalan wanda abin yanzu nan zan faɗe shi na ji wani malami yana cewa a manzo Allah ya ce duk wanda ya faɗi kalma kaza 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 za mai kaza annan yanzu nan zan menene zan faɗa nake insha Allah shi wannan kuna da falala zan fara yi a kai yanzu mana ni zai ana kai yanzu dan zaka manta haka dabiyar mu take domin haka Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi ne ya zama shari'a da rahma ga mutane kuma akwai waraka ga abubuwan da suke damun mutum na zuciya wasuwasi takaici bakin ciki da sauransu duk mutumin da yake yawaita karatun alqur'ani zaka ga cewa Allah tabaaraka wata'ala yana arzuta shi da hasken fuska zaka ga akwai haske a fuskarsa sa'annan zaka ga wato yana cikin wato walwala ba dole bane ya zanto a'a yana da kuɗi bukatunsa ga baki daya sun biya amma zaka ga baya cikin hubo babu shi cikin bacin rai bakin ciki duk mutumin da Allah tabaaraka wata'ala ya arzuta shi da karatu alqur'ani Allah tabaaraka wata'ala yake قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح يا مائكم كسنت da su cewa wannan falalar da Allah yake buri da shi akan mutane gabaki daya yake ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idha قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح ka fada musu cewa da falalar Allah da kuma rahmatsa to sai farin ciki da falalan Allah malama suka ce me ake nufi da falalan Allah anan suka ce abin da ake nufi da shi anan shine Qur'ani sai farin ciki falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un Qur'anin nan yafi alkhairi akan abin da suke tarawa na duniya abubuwan duniya da suke tarawa Qur'ani yafi alkhairi ka zanto kana da hazbi cikin Qur'ani yafi alkhairi akan ka tara duniya shi yasa zaka ga wasu akwai wani dattijo da na sani shekarun sa sun haura 80 bai ma iya gani da kyau yana da wani katon musafirin wannan katon babban musafirin nan wanda zaka ga rubutun manya duk da haka bai iya karantawa da kyau sai ne wani abokin karatu mai ce dan Allah ka bani lokaci zaka dinga biya mu Qur'ani shi dauko Qur'ani sa bayan la'asar sai a zo ayi na minti 30 ko awa daya sai ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati ana yayyanki ayoyin ana karantawa domin wani cewa zai to aini ba zai karatu ba shi dan zai ce Allah kana ta bata Qur'ani Allah zai azabtar da kai sai ma sai ka daina ka koyi yadda ake karatun Qur'ani sa'annan idan ka koya koda kana karantawa kana tuntuce kana da kurakurai baka daina karantawa ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace kana da lada biyu mai karatun Qur'ani karatun na bashi wahala yana yin karatun amma kuma yana shan wahala inda akwai kisra ne ya bada fataha inda akwai damma ya bada fataha yana abin nan harufan ma ba su fitowa da kyau da kyar yake hada aya duk wannan kansa hana ka karatun alqur'ani dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wahalan nan da kake sha wajen karatun alqur'ani kuma baka daina karantawa ba Allah tabaaraka wataala yana ba ka ladan wannan wahala ajrul qira'a wa ajrul mashaqqa ladan karatun na farko kenan ladan wahalar da kake sha wajen karantawa amma kuma alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bi ma'a sabarati ikram albarara kaga yadda Allah ya daukaka matsayin makaranta qur'ani kuwa shi wanda yake karanta qur'ani mahir ne cikin karatun alqur'ani yana baiwa kowane harafi haccinsa ya baiwa kowane madda haccinsa ya san wajen tsayuwa ya san inda ba a tsayuwa ya san yaya ake tsayuwa ka san akwai al-hukmu wal ada ada abinda ake cewa al-adab mana karatun qur'ani ka san yaya ake ajewa ina ake dauke murya ina za a daga murya wannan ma wani fanni ne wanda sai ka zo na a gaban malamai zaka menene zaka koya da haka ka zanto mutumin da yake da kwadayin ya koyi Qur'ani kuma ya iya menene ya iya karantawa sai wuya a wannan zamanin ka samu mutumin da idan aka yi rubutu balighi wanda idan aka yi rubutu da turanci ko kuwa da ajami ko kuwa harfan harfan turanci aka rubuta a Hausa yana da wuya sai ka sha wahala kafin ka samu baligi da ba zai iya karanta maka ba haka ne ko mana mutane mafi yawan akitarin su za su iya karatu amma kuwa ba abun mamaki bane ka ga musulmin da ba zai iya karanta Qur'ani ba baya iya karanta maganan Allah to bai dace ba ga musulmi a ce amma bogoran sa babu Qur'ani a ciki a ce amma bogoran ka babu karatun Qur'ani da hujja cewa ai kai ba ustazu bane ai kai ba kaza bane amma ai kai musulmi ne ko girgiri wani aji mana misali a angon inda za a dinga karantawa ana gyarawa mutane biyar ku fara ku uku ku hudu limamin angon bai ba ku minti 30 bayan kun dawo daga aiki bayan magariba a kan magariba da sha so daya a sati so daya a sati wanda ya karanta aya wanda ya nene ta aya wanda ya nene ta aya wanda ya nene ta aya a kan ta dauka wata aya wanda ya karanta wanda ya nene ta wanda ya nene ta wanda ya nene ta ka san bai wuce yi mala'iku ne Allah ke aikowa su zo su cewaye domin falalan mai alkur'ani kuna karanta Qur'ani a yadda muke zaune ɗan nan mala'iku ne suke cewaye da mu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar sa'annan a yadda muke zaune ɗan nan Allah yana ambatan mu tsakanin mala'iku yana ambatanka yana jiranka da sunanka ka san menene ma'anar wannan Allah ya amba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wani sahabi yace Allah ya ce in faɗa maka ka karanta mun alqur'ani yace ya ba'ikin Allah shi ba karatun alqur'ani bane bane ya tashi hankalinsa Allah ne ya kira sunana yace ni ka faɗa mun Allah ya ambace ka da alkhairi ai Allah ya daga darajarka to a yadda kake zaune a nan inda ake karanta Qur'ani ake muzakaran Qur'ani ake tafsirin Qur'ani illa nazalat alayhi musakina zaka samu kwanciyar hankali zaka samu nutsuwa mala'iku za su cewaye mu وذكرهم الله في من عنده كما الله ينا أنبطن أوجه ملائكو في الملأ الأعلى أقول يوجه ملالا ليس وانا فهم شيطا يكمات مسلمين يزنشو ينا إياتيا ورسا وجنجنن شوا ألا كرسد القرآن بيبينين با سيين كبا kadu wannan falalan misali sai ka ce to in dai ku kada zauna ana madarasar Qur'ani ana kokarin iya karantawa ana kokarin fahimtar me Allah ke faɗi cikin Qur'ani Allah zai saukar da malaka zai saukar da kwanciyar hankali ya sa malaka su yi ciwaye wai ta fita daga cikin muzakarar Qur'ani sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala ya dinga ambatan waɗannan mutanen bil malai lala mai zai hana kai ka dinga gayyatar mala'iku gidanka kullum ko kuma a'a ba ka da lokaci ka dinga gayyatar mala'iku gidanka kowace sati ran juma'a din ne 30 misali ka zo nan da matarka da ƴaƴanka ka karanta Qur'ani ka karanta ko kuma ayi karba karba wanda ya karanta wanda ya karanta wanda ya karanta wanda ya karanta kun yi in fice ta ne zuwa ga mala'iku su sauko cikin gidanku kuna neman Allah ya saukar da kwanciyar hankali a cikin gida a cikin gida da haka yanzu alakarka da maganan Allah ba ta yake ba ka zanto mutum wanda yake da dabara wajen kirkirar lokacin da zai dinga hada alaka da Alkur'ani duk mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mai yin haka babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ya mai baiwa mai girma zamu daga aya anan domin lokaci idan Allah tabaraka wa ta'ala na'am dan kar me baro kar to tare shi hada ne idan akwai wani magani yau cikin wayar da kafin fasu ba a rubutu sai ga mana bayanin wata irin magani ne shi menene content din maganin zai ba mu damar mu iya sanin cewa ne ya halarta ko bai gine ne ba ko bai halarta ba amma babu laifi a rigakafi a musulunci ba laifi ba ne an fahimci wannan rigakafi a musulunci ba gine ne ba ba laifi ba ne mutum ya kare kansa daga misali idan kana zaune a inda anguwa ne na kunahu misali da su kuke makwabtaka kuma sukan cutar da mutane sukan tare mutane misali sai zato akwai wani magani ganye ne ko kuma wani abu makamancin haka wanda idan mutum ya sha in kunama ya tsare shi ma tabin kunaman ba zai menene ba ba zai cutar da shi ba misali ire-iren waɗannan babu ne zai musulmi ya bine musulmi ya sha amma duk abin da ya fita daga wannan yanayin sai an haɗa da wani abu sai an kira sunan wani abu sai an yi abubuwa da su kulle da sauransu musulmi da ma ai ba sai an faɗa mai wannan ba shi ya san shi babu ire-iren waɗannan abubuwan da suke na kama da mu'amala da cinnu da sauran na muka ce abin da ya fi dacewa kabiru da niyyar isha kai za ka bi su da niyyar isha idan suka yi raka'a biyu suka zauna suka yi sallama kai sai ka tashi ka tara so raka'a biyu menene raka'a biyu ka na isha domin ya inganta mutumin da ke sallan farilla ya bi mutumin da ke yin nafila sallah kamar yadda mutumin da ke yin nafila sai ya bi mutumin da ke farilla sallah idan wannan farilla yayi wannan nafila yayi zai ga yawa limamin nafila yayi kuma amma mamun shi kuma farilla yayi abinda zai bambanta sallan ka da sallan su shi ne niyya na idan suna yin hudu sai zama daya zaka iya bin su ba ne ko da suna yin hudu ne sai zama daya zaka iya bin su da niyyar isha sai zanto abin da ya hana ka yin tahiyya shi ne daurin da hukuncin bin liman ya maka amma shi wannan duk wannan ba zai hana ba daurin da bin liman ya yi maka shi yasa yanzu misali idan liman ya yi rakkarwa sallan magrib bayan raka'a biyu ya kamata ya zauna ya ta iya ko bayan raka'a biyu din nan zai iya yi wa azumin rana ya abin nan ya yi bugu sosai maimakon ya zauna ya ta biyar raka'a biyu din zai biyi sai kuka ce subhanallahi amma ina ya riga ya ne za ku ci gaba da zama ko za ku bi shi za ku bi shi ne za ku ka bi shi dan ba ku da zafi hukuncin shi ya daure ku da haka dole ku bishi. Sai shari'a ta ce akwai yadda za a gyaro sallan nan gaba, ko sai a zo a yi abin nan mai ake cewa sujjadan rakanwa. Amma sai ki za ku yi hali ɗaya ne kawai, idan kuka yi tasbihi limami bai saurare ku ba, hali ɗaya ne kawai bai halarta ku bi shi. Raka hudu aka yi, tabbas raka hudu aka yi kun sani, sai ya tashi raka ta biyar, sai kuka yi tasbihi ya beke, sai ku ce to muna kiran ka in ka gama na biyar ka dawo. Sai ku ci gaba da zaman kiranta, in ya dawo daga raka'ar sa ta biyar yayi tahiyya yayi sallama sai ku sallame tare da shi. Amma duk da haka wannan kuskuren da yayi ba ba ku tsira ba, ya zabe ku. In ya tashi in ya ce da ya faru ba uku muka yi ba ku tafi haba, ai biyar muka yi akar matsala, sai ya zo ya yi sujjada rakanwa. Sujjada rakanwa har da ku an ciki da ku abin da ya zabe ku ya ne, ya zabe ku. Wannan halin ne kadai, idan ka san ya yi raka hudu ba ka shakka, ya tashi raka ta biyar ka bi shi sallar ka kai ta baci. Domin ba a yin ba a kai a rakawoyin menene, a rakawoyin sallah. To lokacin da kuka tabbatar sallar ta shiga, in ya tashi zai tara ba a bi shi a wannan halin. Amma sallah ba ta shiga ba, inda ya kamata ya zauna ya bi shi, za ku tashi kuma ku menene? Kuma ku miki na Allahu a'lam. Ni ban ya miki a lokacin da kuke shakka abin da yasa ya miki na biyar shi yasa ni kuke kuma ba ku da tabbas. A lokacin da kuke mutum yake kwankwanto tsakanin a hudu ne uku ne kuma ya kasa yin tarjihi, a biyu ne ɗaya ne kuma ya kasa yin tarjihi, me zai rinjayar da adadi mafi karanci? An gaji wannan, zai rinjayar da adadi mafi karanci, zai tafi akan uku ne. In kwankwanton sa tsakanin uku ne da hudu, zai rinjayar da uku, sai ya tashi ya kawo na nawa na hudu, sai ya yi sujjadan wannan shakkar da bai san me aka yi ba. Da haka wannan halin da kuke shakka kuma kamar yadda limami yake shakka, to a wannan halin in kuka tashi kuka bi shi raka'a ta biyar babu ne, to kuma kun shiga hali na menene? Na kwankwanto. Na'am, alaikum salam. Witir a sirrace, bayan ya yi raka uku, an yi raka uku an yi tahiyya kuma bayan raka uku ɗin, sai bai sallama ba. Ya ce farke nan. A cikin azumi, limami ne, a mamun masallacin nan su ji tsoron Allah. Mamun masallacin nan su ji tsoron Allah. Idan mutum ya yi raka'a, kana kan sujjada, ko kuma kana kan raka'a ta biyu, sai dai kana cewa ai raka'a farko ba ka karanta Fatiha ba. Raka'a farkon nan babu ita. Abinda za ka yi ne, abinda wancan limami ya yi ke. To a sallan nan da kuka yi, uku kuka yi ba ku ba. Eh. amma wannan me yake cewa ai wannan a wannan halin ai na fira suke kuma wuturi ne ko kuma wuturi ne duk da cewa duke faruwa a cikin farilla ma duke faruwa a cikin farilla ma amma tunda ai ku ba ku san abin da ke cikin zuciyarsa ba abin da kuka gani shine raka hudu to a wannan halin idan irin wannan tsinarin din ya faru ai raka ya yi sallar la'asar zaka ya yi muku raka a biyar alhali ashe ya tuno akwai raka da bai karanta menene ba ko kuma tunda kun tabbatar da cewa raka nawa aka yi raka hudu aka yi sai ba ku bi shi ba da ya dawo ya yi sallama sai yake ya yi jiba ne da raka ɗaya domin wannan dalilin me zai faru da ku ko yanzu kuma sallar ku bai cika ba sai ku iya sai hukuncin ku ya zama hukuncin masbuki hukuncin wanda aka yi raka ɗaya kafin ya shigo sallah sai ku tashi ku kara raka ɗaya so yaya bayanin yaya hukuncin wannan maganganun da kuka yi kuma ba kuna da sallah ko ko za ku fara sabuwar sallah kuna da sallah za ku daura ne duk da wannan bayanan da kuka yi na cewa ai abin da ya sa na yi biyar ai ban karanta fatiha ba ne a raka kaza shi ya sa na maido da wannan raka'an kaza kaza da sauran bayan kun gaba wa'annan bayanan har ila yau kuna cikin sallah kawai kabbara za ku yi ku kawo raka ɗaya domin haka aka yi da manzon Allah rasga ya yi rafkanwa ya yi raka a biyu din ma sallah a zahar ko la'asar ya yi dattar sallah kawai sai ya fita Abubakar da Umar da sauran manyan sahabbai domin kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ana cikin lokacin ana wahayi sun kasa cewa komai kowa ya zubawa ikon Allah ido wani mutumin da ake cewa Zuliya Jairi yana da extraordinarily long hands sai ake bai dinkiya da dogayen hannayensa Zuliya Jairi ma'aboci hannaye biyu dogaye shi sai ya je wajen manzon Allah ya ce ya ma'aikin Allah shin an rage sallah ne ko kuma kamanta sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka yi cikin biyu din ba a rage Allah bai yi wahayi ya rage adadin sallah ba kuma ban manta ba yace ya ba aikin Allah to dayan biyu ba ya faru dayan biyu ya faru kai man tuwa kenan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sauran mutane a haqqul ma yaquluhu dhul yadayn shin gaskiya ne abin da zai gaya yake baki suka ce ne gaskiya ne manzo Allah raka bi muka yi kaga an yi wannan zantsan duka ai manzo Allah ya dawo ya karasa sallan ba fara sabon sallah akai ba shi yasa idan irin wannan ya faru a tsakani wadanda abin ya tafa suka sallan su za su yi ba wai za su fara sallah ba kaga da hankali ake yin addini da ne za mu yi da fara sallah za mu yi sabuwa ko eh kamar yadda Imam Ali yake cewa da kwakwalwa ake yi kawai mutum zai duba ne ya yi abin da yake ganin hankali ya fi dacewa yake da aka ce a yi zafin kofi zafin kafan za a ta ba haka yake da kasar aka ce a ta da hankali da ba shari'a ba shari'a kuma ba a tambayar shari'a cewa me yasa kake a yi haka ba a yi ka tambayi shari'a kana tambayan Allah kenan yake da haka shari'a bi ake yi ba da kwakwalwa ake tsarawa ba za mu daɗa a nan idan abu wani tambayoyi za mu fita gobe Allah ya kai mu Allah ya rabu da wata gada da dukkan Allah da sunna mai sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu naki da abuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana gaba ki da muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mu matan mu maza da mata waɗanda suka riga mu koma zuwa gare shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da daga daga mu kan addini nan akan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa lokacin koma mu gare shi ya Allah bukatun mu na alkhairi gabaki daya ka san su ka fi mu sani ya Allah ka biya mana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu zuwa ga aikata kyawa wa ayyuka cikin kwanakin da suka rage a cikin wannan wata mai albarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya ba mu daman harattuwa wannan waje ka da fuskoki mu cikin jannat da sauti al'ada hada subhanaka allahumma alhamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu